نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين. باهك أقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الله ملوك الجنسر كيدا إيقوان سادة قدرى ورسى يا قدرى ذام الشقباء da karatun wannan tafsiri namu mai albarka da muke gabatarwa a wannan masallaci namu na tunawa da babban malamin mu Sheikh Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan fage cikin garin Kano. Yau ma Allah madaukakin sarki ya kaddara za mu ci gaba a yau ranar Alhamis 6 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1443 wanda ya daidai da 7 ga watan 4 2022 miladiya. A wannan karatun tafsiri namu na 5 a cikin wannan wata mai albarka, idan ban manta ba, muna cikin suratul Taha a jiya mun kwana akan aya ta 130. Yau kuma da izinin Allah za mu tashi akan aya ta 131 a ƙarshen wannan suratu Taha din, inda Ubangiji madaukakin sarki yake cewa
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala tamuddan عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق رب خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
نعم وبنجدي مدوكتين سركي ya ci gaba da cewa wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum, kada ka miƙa idanuwanka zuwa ga abinda muka ni'imta su na jin daɗi, na dangogi na jin daɗi, zaharatul hayatid dunya, domin ƙawa ta rayuwar duniya, wannan ado din na rayuwar duniya, linaftinahum fi, mun yi haka ne don mu fitine su mu jarrabe su a cikin abin da muka ba su na jin daɗin duniya. Wa rizqu rabbika, lalle arzikin da yake wajen Ubangijinka khairun, shi ne yafi alkhairi, wa abqa, kuma shi ne yafi dawwama. Wa amur ahlaka bis salati, ka umarci iyalanka da yin sallah, wastabir alaiha, kuma ka jajirce ka dawwama a kanta. La nas'aluka rizqa, ba ma tambaye ka arzikin da za ka azurta kanka da iyalanka. Nahnu narzuquk, mu ne za mu azurta ka. Wal aqibatu littaqwa, ƙarshen al'amari yana ga masu jin tsoron Allah. Anan Allah madaukakin sarki yana faɗa ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa kada ya rinka duba zuwa wannan mutanen da suke cikin jin daɗi, suke cikin morewa na rayuwa, da makamantansu wanda suke fancal-fancal a cikin ni'ima. Wannan abin da kaga tuna da shi ƙawa ce kawai da ado ne na duniya wanda yake gushewa, ko mun yi haka ne linaktabirahum bidhalik, domin mu jarrabe su, shi yasa muka ba su duniya. kuma kadan ne daga cikin bayi wanda ake musu ni'ima a ba su arzikin duniya da kawace kawacen duniya kuma su zama suna cikin masu godiya kamar anan ubangiji madaukakin sarki yana jawo manzo sallallahu alaihi wasallam hankalin sa cewa kada ya damu ko kuma ya rinka al'ajabi ko ya rinka burge shi na abubuwan da Allah madaukakin sarki ya ba kafiran makka na kuɗi da dukiya da fancal-fancal da suke yi a rayuwa Allah madaukakin sarki yake umartar manzo sallallahu alaihi wasallam kada ya miƙa idansa zuwa wannan domin wannan dukkan sa'ado ne na duniya da kawace ta duniya duk abin da ka gani a jikin mutum ko ya samu to zai kare kuma Allah madaukakin sarki yana ba bayi ni'imarsa ne domin ya jarrabe shi sai Allah ya ce azwajan minhum wai suka ce al'agniya masu kuɗi daga cikinsu wai suka ce azwajan minhum dangogin ni'ima waɗanda suke kala-kala mace da namijinsu wa kuma suka ce wasu malamai suka ce kamar Ibn Ashur yace azwajan minhum dangane da abin da suke na iyalansu na matansu da maza da matansu domin ita ma mace tana daga cikin ni'ima daga cikin ni'imomi da Allah madaukakin sarki yake ba mutane to kada manzo sallallahu alaihi wasallam ya miƙa idansa da sha'awa da sirrin kabirge shi domin abin da Allah madaukakin sarki ya bashi na alkhairi yafi abin da yake wajen shi kamar yadda Allah madaukakin sarki a wata aya yake cewa walaqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim hakika mun baka ayoyi bakwai wanda ake kaiwa da kawo a kansu su ne suratul fatiha kuma da alqur'ani mai girma sai Allah ya ce la tamuddanna aynaika ila ma matta'na bi kada ka rinka miƙa kana kallon kana san abubuwan da muka ba su na jin daɗi da kuma ni'imomi na duniya wanda yake nuna kenan duk wani abu da ka gani na duniya bai kamata mutum ya kalla faransa akan sa ba ko ya kalli masu fantamawa da budawa a cikin duniya su zama su ne model ɗinsa a nan yake samun tsari a nan suke burge shi kayan da suka sa ya sa askin da suka yi ya yi abinda shigon tafiyarsu da maganarsu ya yi wato su zamanto su suke ba shi sha'awa saboda Allah ya ba su wani kuɗi na arziki ko ya musu wata ni'ima ta duniya ko sun ɗaukaka an san su sai zamanto mutum ya karkatar da hankalinsa da kansa a kansu to irin wannan Allah madaukakin sarki yake kobar muminai da yinsa domin duk waɗannan abubuwan bai kai alkhairin da Allah ya ba mutum na imani ba domin abin da yake Allah ya tanadar wa manzansa a ranar tashin alƙiyama al'amari ne mai girma kuma ba ya da iyaka wanda ba zai siffantu ba kamar yadda Allah ya ce wala saufa yutika rabbuka fatarda da sannan ubangiji madaukakin sarki zai rinka baka har sai ka yarda shi yasa anan sai ya ce warizqu rabbika khairun arzikin da ubangiji ya fika ya baka ya fi alkhairi ya fi alkhairi ta hanyar dawwama ya fi alkhairi ta hanyar ni'imar da za ka samu a lahira ba za a kwatanta ta da ni'imar duniya ba wajen siffarta wajen daɗinta wajen ni'imar lahira ba za ta garwaya ba da wani baƙin ciki ko tashin hankali saɓanin duk wani arziki da duk wani ni'ima da duk wani jin daɗi na duniya don haka ni'imar da Allah ya tanadar ma ta lahira ta fi alkhairi ta kowace fuska alkhairin ta shi ne dawwamanne shi yasa Allah sai ya ce wa abqa kuma shi ya fi dawwama domin ita wancan abin da aka ba su sai Allah ya kira shi zahara abin da ake nufi a wata zahara ko kuma zahara a wata ƙira'a wato abin da za ka kalla na furanni na 'ya'yan itatuwa waɗanda in ka kalle su za ka ga idan aka yi shuka ta fitar da furannin ka zuba ido za su rinka ɗaukar maburge ka da ba ka sha'awa amma a kwana a tashi sai ka ga waɗannan sun bushe sun zube a ƙasa an share an kai su bola wannan shine ƙarshen dukkan wani kyan fulawa ƙarshen dukkan wani kan wani tsiro da aka shuka yake ba da sha'awa to sai Allah ya kwatanta irin wannan rayuwar ta bushiya ta furanni ta fulawoyi yanda daga ƙarshe kai da kanka za a yanke su a share su a kai su gola to haka rayuwar duniya take duk inda ta kai da banƙayi ta kai da ado ta kai da burgewa da ƙarshe za ta yi kwalaf imma dai ta ƙare imma ne ita ya mutu ya basta dole sai an yi ɗayan biyu Allah madaukakin sarki ya musu wannan ne linafsina kunfi domin ya jarrabe su Allah madaukakin sarki yana tabbatar mana da cewa abin da yake duk abin da kaga ya bayar a duniya da duk wani arziki da mulki da menene to zaka ga cewa Allah ya yi haka ne don jarraba shi yasa anan Allah madaukakin sarki sai ce arzikin da yake tabbata ni'imar da ya kamata mu dage mu nema dadin da ya kamata mu bada himma ya burge mu neme shi sau da kafa shine dadi da ni'imar duniya kuma duk yanda ka ga baka samu ni'imar lahira kai duk yanda ka ga baka samu dadin duniya ba kat wannan abin ya dame ka domin ba komai bane ba shi yasa yazo hadisi ingantacce Umar dan Khattab lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zai shiga wajen matansa ba har sai yayi wata daya to yana cikin shigifan nan tashi wannan buktan tashi da aka buga masa inda yake kwana a ciki sai wani lokacin sayyidina Umar ya shiga wannan buktan tata ya ga gani sai ga yanda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi fulo da yake kwanciya tabarma ce irin karauni din nan ta tabarma ita yake kwanta a kanta kuma fulansa ya dago ne ya tara kasa ya shimfiɗa wannan tabarmar ta kaba shine fulansa a kai in yana bacci ma ruɗu-ruɗu zanen tabarman sai ya fito a jikin shashin jikin fatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya duba ya ga a ɗakin babu komai sai wata salka wadda aka rataye babu wani abu a ciki babu abin jin daɗi babu wani abu dandanin sayyidina Umar ya fashe da kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaga sayyidina Umar yana kuka ya zo wajen shi ya zauna kuma gashi yana kuka sai ce mayu biki ka ya Umar me yake sa ka kuka ya kai Umar sai ce ya Rasulullah inna kisra wa qaisar fi ma huma fihi ka duba sarakunan Kisra da sarakunan Kaisar sarakai na duniya a wancan lokaci kamar yanzu kake ka duba fadojin turawan yamma da turawan gabas yanda yake cikakke fada da filolin da suke zaune da palace din da suke zaune ka duba yanda yake cike da kayan ado da zinariya da shimfiɗu da dawakai da bayi amma kai duba wa anta safwata Allah min khalqihi kai ne zababban bayin Allah amma ka duba inda kake kwanci ka duba shigifan ɗakin da kake kwanci a ciki ka duba tabarmar da kake kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya kalli sayyidina Umar yace a wa fi shakkin anta ya ibn al-Khattab shin kana shakka ne kana kokwanto ne ya kai dan Umar dan Khattab ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya yace wa'annan wasu mutane ne da aka gaggauta musu jin dadin su aka gaggauta musu ni'imomin su a rayuwarsu ta duniya amma tarba lahum ad-dunya wa lana al-akhirah ya Umar yanzu ba za ka yarda Allah ya ba su duniya ba su fanta ma su buda su abin da suke so a duniya na kuɗi da kayan ado da duk abin da za su mu kuma Allah ya ba mu lahira inna Umar ya goge hawayensa nan take fahimci manzo sallallahu alaihi wasallam ba abun kuka bane ba da baƙin ciki da tashin hankali dan musulmi ya rasa duniya daman ita asalin duniya Allah yana gwangwaje ka ne ya ba da yawa daga cikin waɗanda ma suka kafirce maka shi yasa Allah ma yace mana ba dan dukkan mu zama kafirai ba da sai ya sanya ka'idarsa duk wanda ya kafirce ma Allah to rufin ɗakin sa ma na zinariya zai matattakala azurfa da zinariya wajen zaman sa na zinariya kaga ƙarshen kuɗi kenan in aka ce mutum zai rufin ɗaki yayi matattakala yayi handle na kama matattakalan na rija na zinariya yayi kwanuka na cin abinci da cokula yayi kofuna na zinariya kai ba ma sai an ce ma ba ya ƙure a daɗin duniya domin kenan yafi karfin komai shi yasa hatta bayu arzikin yana kasa an rasa yanda za a yi da shi har aka dauke shi aka yi rufi da shi saboda an fi karfin komai to ba dan duk san kanmu zama arna ba da Allah haka zai sa saboda Allah ya san zukatan mu in yanzu aka ce da ka zama kafiri ka shikenan ka zama kazamin mai kuɗi kaga ai kafiran suna da yawa yanzu ma da ba a bada tabbas ba ake kafircewa din garin neman kuɗin ba tabbas ka je ka cirewa mutane ido ka samu mai kusumbi ka yanka ka kawo kusumbi ka samu mai gwaiwa a yanke shi a fitar da gwaiwa a samu jaki a binne shi da ransa a samu tantabaru a kukkulle idansu a duk gashi nan a yi ta shirka a yi ta tsaki a yi ta zuwa wannan fa ba tabbas mutane suke halakar da kansu don su samu duniya to ina idan akwai tabbaci akwai kwamfamin cewa in ka zama kafiri arziki zai ba ka za a ba ka kuɗi kuma ba na wasa ba ba kuɗi irin na ka fita ka nema ba kuɗi na dindindin kai da iyalanka arziki kwantaccen arzikin da baya motsawa kaga wannan yake nuna menene yake nuna kenan manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai guje ma duniya tare da iko a kanta domin yanda ake ganewa mutum mai lafiyayyen zuhudi ne shine in ka samu duniya ka guje mata amma yanzu ba ka da ko sisi dan ka ce ai ni wallahi na guje wa duniya to a zai yarda asali ma da mun babu ita amma a ce akwai ta kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake samun ta ya rinka kyauta yayi kyautar raƙumi 100 ga mutum ɗaya kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake kyautar da duk abin da ya samu ya shiga gida babu komai a hannunsa bai ajiyewa kansa abin da zai ci gobe ba to irin wannan shine kwakwalwa guje ma duniya shi yasa ibnu abu hatib ya rawaito hadisi daga abu sa'id manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna akhwafa ma akhafu alaikum ma yaftahu Allah lakum min zaharatil hayatid dunya manzo Allah yake mafi tsoron abin da nake tsorace muku shine a zo a buɗa muku a dan duniya shine abin tsoro na a gare ku ba talauci nake jiwo muku tsoro ba a wata ruwayar lal faqra akhsha alaikum ba talauci nake ji muku tsoro ba abin da nake ji muku tsoro shine samun duniya sai sahabbai suka ce wa ma zaharatul hayatid dunya ya rasulullah me zaharatul dunya qala barakatul ardi ku samu albarkatun kasa a samu fetur a samu zinariya a samu abubuwa a samu ni'ima da abubuwa duk ta fitar da tsirrai da kayan noma a samu albarkatu sai kuma a zo a wuce gona da iri kamar yau da yawa daga cikin ƙasashen da suka samu albarkatu na duniya na ƙasa suka zamanto sun samu man fetur sun samu tagulla sun samu zinariya sun samu kayayyakin da cikin ruwa da na cikin ƙasa wanda Allah ya tanada na su ne arzikin duniya yake kansu sai zamanto kuma sun shagala ko samun wannan shine zinatul hayatid dunya samun wannan adan duniya shine musiba sai Allah ya ce linaskinahum fi ay linabtaliyahum domin mu jarrabe su sai Allah ya ce wa'mur ahlaka ka umarci ahalin gidanka bis salati da yin sallah wastabir alaiha ka jajirce shine ka dawwama a kanta ai anan Allah madaukakin sarki yana umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsayar da iyalinsa daga wuta na hanyar umarninsu da su tsayar da sallah kuma shi kuma ya dawwama a kanta kaga anan sai zama umarnin da aka wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi umarnin da aka ce al'ummarsa su yi ko kuma ga al'ummarsa ko ga ahalinsa haka aka ce wa amuru ahlaka bis salati ka umarci iyalan gidanka da yin sallah wastabir alaiha kai kuma sai aka umarci manzo sallallahu alaihi wasallam da cewa ka dawwama a kanta domin wastabir daga as-sabr ne aka ƙara harafin ta to ziyadan harafi yana ƙara ƙarfin aiki a kai shi yasa wasu malamai suka fassara da cewa ka dage wajen sallolin nafila da sallolin tahajjudi kai wajibi ne a kansa sai sa wata aya Allah yake fa tahajjad bihi nafila sallata kai akaddare ka tahi kai tahajjudi wannan wajibi ne a kanka shi manzo sallallahu alaihi wasallam sallolin farillan nan da suke mustahabi akan mu sunna ne shi a kansa dole ne shi sa sai Allah yake wasabir alaiha kuma nan yana nuna mana da farko sakon ashe mai gida dole sai ya umarci iyalansa da sallah shi sa Allah madaukakin sarki yake ya ayu allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku waɗanda kuka yi imani ku tserar da kawunanku da kuma ahalinku matanku daga ƴaƴanku daga wuta ibnu abi hatib ya ruwaito hadisi daga umar dan khattab daga zaid bin aslam daga babansa yake cewa mun kasance muna kwana da ni da ya'raf yarfa a gidan umar dan khattab umar dan khattab akwai wata lokaci da daddare da yake tashi yana yin sallar dare wani lokaci in bai tashi ba sai mu rinka cewa yau bai tashi ba amma idan ya tashi yana bi ɗakin iyalansa gida-gida ɗaki-ɗaki yana tanadar tashar iyalansa matansa da ƴaƴansa yi sallar dare kuma sai rinka karanta wannan ayar yayin da yake zagaya yana tayarwa din yana cewa wa'amur ahlaka bis-salati was-sabir 'alaiha haka ma aka ruwaito manzo sallallahu alaihi wasallam yana yi zai tashi sai ya tashi dukkan matansa da duk ƴan gidansa da bayinsa da suke gida domin yin sallah shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yake mu umarci ƴaƴanmu da yin sallah tun suna yin shekara 7 danka daga shekara 7 ya kamata kullun ka fito masallaci da shi wadribuhum wa hum abna'u 10 ku dake su idan suka kai shekara 10 wato dan shekara 10 a danka in ka zo kai sallah ka gabe zo ba to in ka koma gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka dake shi duk wannan daga shekara 10 zuwa daga shekara 7 zuwa 10 wanda ya saba da yin sallah a jami'i yaro ta bijikin shi ta bi tsokarsa har ya girma ya balaga wannan bai balaga wannan baka da damuwar cewa yazo ya bi Allah ko yayi sallah ko sai tuni ya ta zama jikinsa in bai yi sallah ba zai rinka jin ba dadi domin wanda sallah ta zama jininsa ta zama tsokarsa sai zamanto kamar mai cin gora ne in lokacin gora yayi bai ci ba kamar mai shan gadagi ne in ga lokacin shan gadaginsa bai yi ba duk wani zai ji ba daɗi ya damu ya rinka karkarwa in lokacin sallah yayi kaga baka tashi kai sallah ba to haka ake so sallah ta bi jikin mutum to ashe wajibi ne akan iyaye umarni ne na Allah sai mun tashi mun horar da ƴaƴanmu da matanmu da iyalanmu akan yin sallah kada kai sakaci kada kai zuciya dan bata tashi ba yau matarka ta tashi ta a gobe da bibi da gata kullun ta dawama akan ta ka tsaya sai ma ta tashi duk wani uslubi na makirci da ƴaƴanka da matanka da za su fitar da shi to ka gane in ta tafi masallacin koma suke ko kuma ka gane in sun dau buta kana tafiya dawowa suke duk irin wannan za ka yi hakuri ne akai ka ci gaba domin kai umarnin Allah kake bi sai Allah ya ce la nas'aluka rizqa ba ma tambaye ka arziki wannan sallar da muka umarce ka da shi ta ita ce ummul aba'isin da ka zo aka aiko ka yi duniya ba wai mu arzikinka ta azurta kanka da iyalanka kai ne kokarinka da istihadinka da dajiyarka kawai yake sawa a muwafaka ce ta Allah nahnu narzuquhu mu muke azurta ka dan ka kar wani neman kuɗi da noma da neman sana'a da wani abu na aiki ya shagaltar da kai da barin sallah in kai haka ba kai calculation daidai ba ba kai tunani daidai ba mai ba da arzikin shine yake ma ka tsaya kai sallah dan haka idan sallah ta zo duk wani wanda yake da sana'a ka rike ta ka dakatar da ita ka je kai sallah domin mai arzikin shine Allah in ka ce to bari ka ƙi yin sallah saboda ga arziki zai wuce sai kai asara biyu Allah mai ba da arzikin ya hana ka ar-razzaq ya hana ka arzikin kuma ya kama ka da zulufin kin yin sallah amma in ka bar arzikin ka bar neman kuɗin ka bar sana'ar ka rufe shagon ka tafi kai sallah sai Allah ya baka ladan sallah kuma sai ya rike ma arzikin in ka zo daman naka ne ya baka shi lokacin da ka dawo shi yasa sai ce la nas'aluka rizqa ba muna tambaye ka danni baka yi arziki ba ko yasa baka azurta ƴaƴanka da matanka ba asali ma nahnu narzuku ai idan ka tsayar da sallah arzikin ka zai zo ma shi sa Allah wani waje yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda yaji tsoron Allah lalle Allah zai samun mishi mafita kuma ya azurta shi ta hanyar da baya zato a wani waje Allah yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halitti mutum da aljan ba aljan da mutum ba sai dan su bauta mu ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun sai ce inna allaha huwar razzaqu dhul quwwatil mulki ba ma mu duhu ba Allah shine mai azurtawa to dan haka arziki a wajen Allah ke yasa anan sai ce la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu imamu tirmizi da ibnu majah su ruwaito hadisi daga abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu allah ta'ala ubangiji madaukakin sarki yana cewa ya ibn adam tafarraq li ibadati ya kai dan adam shagaltu da ibadata amla sadaraka jinan ni kuma zan cika kirjinka da wadata wa asudda faqaraka kuma zan toshe talaucinka haka Allah yake ya kai dan adam ka shagaltu da ibadata ni zan cika kirjinka da wadatar zuci kuma in toshe ma talauci wa in lam taf'al idan baka yi baka yadda ba ka ki aikatawa ka ki shagaltar da ibadar Allah kawai kai nema ina zaka neman kudi daga ina kake nema in zaka samu 500 sallar azhar ta wuce ko 1000 ko 10000 la'asar ta wuce inda wata harka a gabanka ba magana sallah sai harkan nan ta fada in ka zamto haka abinda kake yi kenan sai Allah ya ce idan baka aikata ba yace mala'atu sadraka shugulan to zan cika kirjinka da shagal in shagal tadda kai kullun kai harkar ka kenan lissafi kullun calculation kullun in kaza ya kaza da dana a koyi kaza zuwa kaza zai zaman kaza wace za a saya a ake kaza za a saya a ake eh kaza za a yi ga an nemo kaza gabaki ɗayanta kana zauna kawai ta dauko waya ta bude calculator tana ta buga riba in an yi kaza an yi kaza in an yi kaza eh to in kana kai in na siyo kaza kawai Allah ya shagaltar da kai gabaki ɗaya kai zama mashgulun ka shagala da lissafi lissafi da kirge-kirge da hayaniyar banza walam asudda faqarata Allah ya ce ko bazan toshe ma talauci ka ba gashi duk ka shagalti da duniya amma talauci kullun yana nan a kofar ka yana nan cikin sa kullun kinkon ya rike ka ta kasa kwacewa hata Zaid bin Thabit yace naji banza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kanat duniya hammahu duk wanda duniya ta zamanto shine mafi muhimmanci abinda ta dame shi shine abinda yafi ba ta muhimmanci farraqa Allahu alayhi amrahu to Allah zai raba al'amarin sa zaka ga ba an tsake ba waja'ala faqrahu baina aynayhi kuma ya sanya talaucin sa a cikin idanun sa kullun ya rinka jin bai samu ba ko da yana da miliyan 1000 amma ya rinka hango mai 2000 yana ganin ba a maka komai ba walam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu ko ba abinda zai zo man na duniya dai sai abinda aka rubuta mishi baka isa ka tsallake ba din neman ka da din hada maka budget din da aka yi ma shi zaka tsaya a kansa wa man kanatil akhiratu niyyatuhu wanda kuma lahira ita ce niyyarsa ita ce himmarsa jama'a lahu amrahu Allah zai tara mishi al'amarin sa waja'ala jinahu fi qalbihi ya sanya wadata a cikin zuciyarsa wa atatuhu ad-dunya wa hiya razima kuma duniya tana zomar ta zomar dolan dolan ta da kaskantar da kanta ita za ta rinka zuwa ta ce gani arzikin da kansa zai zo saboda niyyar ka lahira sai Allah ya baka arziki shi wannan yake yake nuna mana babban masifa a duniya ya zama mutum ya zama duk tunanin sa duniya shi yasa daga cikin addu'ar da Allah madaukakin sarki ya sa manzansa yake yana yi a duk unutin da yayi a duk addu'ar da yayi wala tadi al-dunya akbar hammina wala mablaga ilmina ya Allah kala ka sanya duniya ta zama ita ce mafi girmashin mu in dai ka ga mun tada jijiyoyin wuya to samu ne in ka ga ana fada da mu to kudi ne ba a ba mu ba in ka ga tashin hankalin mu da masifan mu to akan magana kudin mu in magana kudi ta zo ba sani ba sabo ba da ba wa ba tsane ba yaya ba mata kowanne za a ci mutunci ayi duk abin da za a yi akan kudi to wannan shine babban bala'in mutum shine Allah ya ce mutum ya ce wala taj'alud duniya akbar hammina ya Allah kada ka sa duniya ta rufe mana ido ita kawai muke kallo wala mablaga ilmina kuma shine karshen kokoluwan ilimin da tunanin mu da wayan mu da dabaran mu da duk kullakullan mu ya za mu samu duniya ne ba ya za ka samu lahira ba duk tunaninka da lissafinka da wayanka ya kare yanda za ka samu amma ba kai yi amfani da iliminka ba da wayanka da tunaninka ta yanda za ka samu lahira wannan shine babban musiba Allah ya yashe mu sai Allah ya ce wal aqibatu lit taqwa lalle kyakkyawan makoma a duniya da lahira ita ce aljanna ga wanda ya ji tsoron Allah shi yasa Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce ra'aytu al-laylata ka'anna fi dari uqbata bin rasi a cikin abin da ake nuna mun na mafarki jiya nayi mafarki sai muka gan sai na ganni kamar muna gidan uqbata bin rasi wa ana utina bi ratabin min rutab ibn abbab yace aka zo mana da maga da tadabinu danyen dabinu aka zo mana da shi daga cikin dabinan ibn abbab wannan dabinan ibn abbab wanda yake kowanne kyau a cikin dabinu aka zo mana muna shi manzo Allah sai yace fa awwaltu zalika sai na fassara wannan mafarkin da cewa annal aqibata lana fid dunya war rif'ata wa anna dinana qabbaba sai na fassara lalle a ƙarshen al'amari na duniya addinin mu zai kambama zai zagaya ya shiga ko ina kuma zai daukaka kuma lalle addinin mu zai zamanto mai dadi yayi yalwa ya zamanto shi ake bi shine abin da ake yayi haga wal aqibatu lit taqwa matakar kaga musulmi sun shiga kaskanci sun shiga tashin hankali to kawai sun bar addini in har ba su bar addini ba to suna cikin daukaka suna cikin jin dadi Allah ka tabbatar da mu akan tsoron sa sai ubangiji ya ci gaba da cewa
wa qalu la ya'tina bi ayatin min rabbi awalam ta'tihim bayyinatuma ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتتعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى
نعم وبنجي ما دوكا كين سركي سي تي غبا دبا ملابان كافرن مكه وقالوا سكتي لولا ياتينا بايه من ربي انا ما دي اتي يا زو منا دا ايوي دغه وجن اوبنجي سا ya zo mana da wata alama da wata mu'jiza Allah ya ce awalam ta'atuhum bayyinatu ma fi suhufil ula shin yanzu hujja abin da bai zo musu ba daga cikin abin da yake cikin littattafan farko walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi da ce za mu azabtar da su da azaba katin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam laqalu da sun ce rabbana laula arsalta ilaina rasula ya ubangijinmu ina ma ka saukan mana da manzo fanattabi'a ayatika sai sannan sai mu bi ayoyinka min qabli an nazilla kafin mu kaskanta wa nakhza ko mu tade mu laƙanta kul kace musu ya manzo sallallahu alaihi wasallam kullum mutarabbisun dukkan masu jira ne fatarabbasu dan haka ku yi jira fa ta'lamuna man ashabu siratis sawi da sannu za ku san suwaye wanda suke kan hanya madaidaiciya wa man ihtada kuma suwaye suke shiryayyu wa'anda suka shiryu anan kamar yanda na faɗa Allah madaukakin sarki yana bada labari dangane da kafiran Makka da suke cewa laula ya atina bi ayatin min rabbihi laula ay halla ya atina muhammadin bi ayatin min rabbihi ina ma annabi manzo sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad yazo mana daga aya daga wajen ubangijinsa ay bi alamatin dallatun ala sidqihi fi annahu rasulullah ina ma yazo mana da wata alama wadda take gaskata abin da yake cewa shi manzon Allah ne ina ma yazo mana da wannan aya kamar yanda annabawan da suka gabace shi suka zo da ayoyi kamar yanda annabi Salihu yazo da naka taguwa annabi Musa yazo da afa sanda annabi Isa yazo da yana warkar da wa'anda suke makati su gani da kutare ya rayar da matattu irin wannan ayoyin da aka ba annabawa bayyananu wanda suke nuna alamar su annabawan Allah ne ina ma kai manzo sallallahu alaihi wasallam kai ma ka zo mana da irin wannan aya ayoyin ko kuma ina ma ka zo mana da ayoyin da muka ma iktirahi wanda muka fada ma cewa mu ga an sauko da tsani daga sama mala'ika ya zo ya tafi da kai ka taka muna kallo ka je sama an baka littafin ka sauko da shi ko kuma mu ga Makka din nan gabaki dayanta ta zama dausayi ruwa ya rinka bulbulowa a cikin Sahara yana kwaranya gabaki dayan an canza yanayin Sahara ya zama laba cikin ruwa da tsirrai ina ma a ce haka ne kaga iktirahi suka yi da abin da suke so sai Allah ya ce awalam ta'atihim bayyinatu ma fi suhufi al-ula sun ka tambaye shi awalam ta'atihim shin bata zo musu ba bayyinatu hujjoji ma fi suhufi al-ula abin da yake cikin suhufi al-ula suhufi al-ula wasu ka ce abin da yake cikin al-qur'ani shine takardu domin a cikin alkur'ani ya bayyana abin da yake cikin injila ya bayyana abin da yake cikin attaura duk ya faɗi mu'ujizozin da aka zo da su kuma shi kansa alkur'ani a karan kansa mu'ujiza ce mai zaman kanta domin Allah ya sauko shi zuwa gare ka kuma shi kansa ya shiga mu'ujiza wa huwa ummi la yuhsinu alkitaba ummi ne shi bai iya rubutu bai iya karatu ba a samu a tarihi ba ya ji wajen ahlul kitabi sun taɓa koya mishi karatu an karantar da shi bai da malami amma ga shi a cikin alkur'ani ya zo da labaran mutanen farko da na ƙarshe da duk al'ummatan da suka gabace shi kuma ya zo da abin da yake gaskata duk abin da yake cikin injila da attaura alhali bai taɓa leƙa injila da attaura ba kuma ba a taɓa karantar da shi ita ba in ma ya rike ta ya buɗa ba zai iya karantawa ba wannan alkur'ani bai zamanto ya zamanto ya tabbata hujja ba su gaskata cewa daga Allah yake ba ko kuma awalam ta'atihim bayyinatu ma fi suhufil ula sai zama suhufil ula abinda ake nufi abinda ya zo a injila ya zo a attaura ya zo a zabura da dukkan littattafan da Allah madaukakin sarki ya saukar kafin saukar alkur'ani a cikinsu akwai ƙarara wanda Allah madaukakin sarki yake bayyanar da annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yake bushara da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo a ƙarshen zamani. Wannan bai isa ba, domin dukkan littattafan da suka gabata sun yi itirafi, sun tabbatar da zuwansa, sun gaggata annabcinsa. Amma mutanen Makka su gani suke sai an zo musu da irin wannan ayoyin. Shi ko mu'jizar manzo sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda malamai suka sha faɗa, mu'jizarsa ta ƙare a cikin Alƙur'ani. Dukkan manzo littafinsa da hukunce-hukuncensa daban, mu'jizarsa daban. Amma manzo sallallahu alaihi wasallam, Ƙur'anin shi ne mu'jizar tashi, kuma shi ne hukunce-hukuncen. Annabi Musa, wa anzalna at-taurata fiha hudan wa nur, mun saukar da Al-Qur'an, at-taura akwai shari'a da haske da menene, ya hukumu bihan nabiyuna allazina aslamu. Duk annabawan da suka gabata da ahbar din za su yi hukunci da abin da yake injila. To wannan kaga injila ta kunshi hukunce-hukunce, sannan kuma mu'jizarsa Allah madaukakin sarki ya ce wa naza ayadahu fa idha hiya baydha'u lin-naziri, irin ya saka hannunsa ya fito ya zama fa'alqa asahu fa idha hiya su'banun mubin, ya jefar da abinsa ya zama sandarsa ta zama tomuciziya. Wannan duk mu'jizarsa ne, ga littafi ga mu'jizarsa. Da Annabi Isa an ba shi injila wanda akwai shari'a a cikinta, akwai hukunce-hukunce, kuma an ba shi mu'jizarsa na menene, yana rayar da matacce, yana warkar da makahu, yana warkar da zabiya. Fa ma shi manzo sallallahu alaihi wasallam mu'jizar sa ita Alƙur'anin kanta mu'jiza ce, domin duk da manzo sallallahu alaihi wasallam da yadda awar an turo shi da Alƙur'ani, yayi kira a kansa, sai da ya tara mutanen Makka dukkansu, yace in kuna tunani ni nazo na shi, an yaqulu naftara, ba kuna cewa ba ni na kirkire shi ba, to kuma ku zo ku kirkiri sura ɗaya daga cikinsa, duk ƙanƙantarsa ko matsalancin ƙul huwallahu, ku zo ku kirkirarta. Bayan ya ce su zo da Alƙur'anin gabaki ɗaya, ya gagara ya je ce su zo bi asharu suwarin minhu, su zo da surori goma, ko da ƙanana daga Allattara Kaifa zuwa Nasi, ku zo da goma wannan, ya gagara. Aka zo aka ce ku zo ma bi ayatin bi suratin, sura ɗaya kai aka zo aka ce ma ku zo ma da aya ko guda ɗaya ce, kul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi, ku zo da sura ta tankwacin shi. Kada wannan mu'jiza ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam. Ashe abinda Alƙur'ani ya zo da shi ya isa ya zama mu'jiza. A wani wajen suka ce wa qalu laula unzila alayhi ayatun min rabbi, suke cewa ina ma an saukan mishi da ayoyi mu'jizozi daga wajen ubangijinsa. A cikin suratul ankabut, qul innamal ayatu inda Allah wa innama ana nazirun mubin, kace musu ayoyi kadai daga wajen Allah ne, ni ne gargadi ne mabayyani. Awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhim, kaga sai Allah yake shin bai wadatar da su ba, bai ishe su ba, mun saukan ma da littafi wanda ake karanta musu. Inna fi zalika la rahmatan wa zikra li qaumin mu'minin, kaga Alƙur'ani shi kansa ya isa ya dauke dukkan mu'jizar da ake nema. Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min nabiyyin illa wa qad utiya min al-ayati ma amana ala mithlihi al-bashar, ba wani annabi daga cikin annabawa fati Allah madaukakin sarki ya bashi ayoyin da masu kwatankwacin wannan masu imani na mutane za su yi imani da shi. Wa inna ma kana alladhi utituhu, ni kadai abin da ya kasance an bani wahayan awhahu Allahu ilayya, wahayi ne da Allah ya mun wahayi zuwa gare ni. Fa arju an akuna aktharahum tabi'an yawm al-qiyama, ina fata in zama na ci su mabiya ranar tashin al-qiyama. Kaga mu'jizar ta manzo sallallahu alaihi wasallam, manyan ayoyin da aka bashi su ne Alƙur'ani mai tsarki, wanda mu'jiza ce wadda ba za ta iyakar su ba. ثم قال تعالى سنة الله ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا أي لو أنا أهلكنا هؤلاء المكذبين دازام حلكت دوأنا واندفك أرية تاتا قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريم كامم مسوكا مسوانا منزم ميجرما musaukan musu da wannan littafin mai girma kafin a sauko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a saukar da alqur'ani sai aka halakar da su da kanu qalu da sun kasance sun ce rabbana laula arsalta ilaina rasula ya ubangiji ma ina ma kafin ka halakar da mu ka saukan mana da manzo da sai mu imani mu bi shi fanattabi ayatika min qabli an nadilla wa nakhla sai mu bi ayoyinka tun kafin a kasantar da mu kafin mu taɗe mu laƙanta Allah madaukakin sarki ya san gaibi ya san ƙarya suke wa'annan mu'anadai wanda suke kafirai duk abin da aka saukan musu da ayoyin ma ba za su bu ba domin Allah ya ce walau ja'atum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim inda zaka zo musu da kowace irin aya ce giggirmanta ka zo musu da ido ba za su yi imani ba sai sun ga azaba sai sun tashi sun ga wuta sai ka ce sai su ce suna so su yi yutan a lokacin za su yi imani ashe duk abin da suka faɗa ƙarya suke in ma an aiko musu da manzan in ma duk abin da aka yi musu ba za su yi imani ba domin Allah madaukakin sarki ya riga ya san halayen wanda yake kafiri mai taurin kai ya san cewa ba zai yi imani ba duk yanda kai da su idan mutum ya toshe kunnensa da barin aikata gaskiya ya toshe zuciyarsa da barin himma wajen kokarin niyan aikata gaskiya to duk wa'azin da kai ma bai yi ai sai an samu jikin ya hayyau ya shiryu ya daidaitu kwalkwalwar ta amsa kunnan ya ji da himma da dajiyar yin aiki to sai kaga mutum ya tashi ya yi aiki da abin da aka fara amma in dama ta zo mu ji ta ne abin da ya ji din ya shiga ta nan ya fita ta nan to ba abin da za duk abin da aka zo man na ayoyi duk abin da aka zo man na dalilai kwata-kwata ba zai fi ba ƙul sai a ce ka ce musu ayya muhammad ka ce ga wanda yake ƙaryata ka wa'anda suke saba ma suka ci gaba da kafirci da inadi da taurin kai ga barin dokokin Allah kullum mutarabbisu ay minna wa minku mu da ku dukkanmu muna zaman dako kowa da kowa da mai wa'azi da waɗanda ake wa wa'azin da ɗaliban ilimin da waɗanda suke sauraro da mu da ku da duk wanda yake ji dukkanmu wata rana muke jira kuma wannan ranar za ta zo in ma yau an gaya ma magana an ce ka bi Allah kai kaza kana ganin kamar tatsuniya ce kana ganin kamar giza da ƙoƙi ne kana ganin kamar kawai ta zo mu ji ta ake yi to Allah sai ce a ce ma mu jira fatarabbus mu jira wannan lokacin ni saurare fa sata'lamuna man ashabu siratis sawi idan wannan lokacin ya zo to anan za a gane su wane ne yan dodo shi yasa lokacin da aka je lahira da yawa kafirai wanda suke ganin mu'minai makaskata za su yi malana la nara rijalan suna na udduhun min al'asali ta yaya ba ma ganin wasu mutane wanda muke ganin 'yan ƙauye ne da ƙaiƙai ne ba su gane ba ustaz ana ganin ka sakarai shi yasa an a kasuwa a wajen aiki da kayi magana ya ce ustaz wato wai baka gane ba baka da waye sai an je lahira mutum ya jira sai ce wannan ustazan waɗannan da muke gani kullun bini-bini sallah bini-bini masallaci kullun karatu kullun ruko da silla ya muka shigo wuta duk muka duba an tsinke su ba mu gan su ba shin idan mu ne ya mana gizo ba ma gani ko kuma a'a ba wajen zaman mu daya Allah shi ne ya tsince mutanen kirki duk yanda ake raina su a duniya duk yanda ake ganin gidadawa ne duk abin kai komai addini kada Allah ka ko kirawo mana wani da yazo yanzu zai ce Allah ya ce manzo Allah ya ce a kun fada wani a ya bata harkar ai yana zuwa zai ce wai gashi kaule da ba'ati ya ji wannan hadisin ya ji wannan hadisin a ne da ka kawai kai wani shawaraji wani wanda baka fahimci duniya ba dolo bi gidaje dan kauye soko wanda baka gane rayuwar duniya ko ni marashin arziki ko mai kashin tsiya wanda baka neman arziki kai to ya kake nema in ka ce wannan kudin ya aka yi na yaya ne to ka ji shi ya za ku kawo mana wannan mai kashin tsiya kale shi ya kare a talaucinsa wallahi ko kurtun zuma aka koma shi aka fito da shi ba abin da zai dandana wannan arziki marashin bai san arziki ko duk wanda suke irin wannan maganar suka ce musu to mu dai jira fatarabbasu ay tantazu mu jira da sanni za mu gane wane ne wa sa'alamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibu da sanni wanda suka yi zalunci suka zalunci kansu a lahira za su gane wani shaki ne zai rinjaya ko shakka babu masu bin Allah masu tsoron Allah wanda suka tsaya akan addini wanda suka rike musulunci a lahira su ne za su yi farin ciki su za su buda su za su kantama su za su bude idanunsu su za ka ga idanunsu yana walƙiya sun fito kamar daren wata yana kwana 15 suna haske suna kyalli an sa musu kambu na sarauta suna cikin annashuwa wa manistada kuma ku da sanni za ku san wane ne yake kan shari'a wa yake kan gaskiya kamar yanda Allah madaukakin sarki yake faɗa a wani waje wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'azaba man adallu sabila da sanni za su sani yayin da suka ga azaba wane ne yake kan batacciyar hanya wane ne ya lissafo ba daidai ba wane ne ya calculation wrong calculation sai ka je lahira to kaga saninka a wannan lokacin bai da amfani ka gane ashe duk abin da kai a duniya aikin banza kai kafar wala ka kama burkali ka hau mugunya hanya ba gida zai kawo ka ba inda ka bi ba zai dore ba ko ba za ka taba gane wannan ba sai da ka je gaban Allah ka ga azaba wuta za ka shiga ganewa ba ta da amfani to kafin a je can kai ganewar dole kai gane wanda ba fita da amfani kai da na sanin da ba zai ma amfani ba kai wayyo Allah da ba za a saurare ka ba kai kururuwa da ihu da ko kallon ka ba ayi ba yanzu ne kake da lokacin ka yo yuton ka canza domin in ka zo lokacin da Allah yake cewa sa ya'lamuna gadan manil kazzabul ashar goban nan makaryata za su san su wane ne makaryata a shararai makaryata za su gane ko kafin wannan lokacin za ka gane mu ba Allah mu kyautata niyyarmu mu dage sai Allah madaukakin sarki ya shiryata wannan shine karshen suratu Baha da izinin Allah kamar yanda muka karanta tun daga wancan azumin zuwa yanzu muka kawo karshen ta yanzu abinda muka faɗa daidai a cikin ta Allah ya ba mu lada abinda muka faɗa na umarni a ciki Allah ka ba mu ikon aiki da shi abinda muka karanta na hannu Allah ka ba mu ikon hannuwa daga shi Allah duk albarkatin da ta tarar Allah ka hada mu da shi Allah duk wani abu da ta tsoratar Allah ka raba mu da shi Allah duk alkhairin da ta tanadar Allah ka hada mu da shi a lahira duk wani sharrin da aka yi bayani a cikin ta Allah ka kare mu daga shi Allah ka sanya ka ba mu ladan abinda muka faɗa daidai ka yafe mana abinda muka yi kuskure da abinda muka yi danganci da abinda muka yi gurguwar fahimta Allah ka ƙara haskaka kirjinmu fahimci littafinka kuma ka ba mu ikon aiki da shi kuma ka ba mu ikon karanta shi dare da rana ya Allah ka sa alqur'ani ya zama hujja a gare mu ya Allah ka sa alqur'ani ya zama hujja a gare mu Allah ka sa ya zama shine zai cece mu Allah ka sa mu tsayar da dokokinsa ya zal jalal wal ikram idan muka dawo gobe insha Allah sai mu tashi a suratul anbiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.